muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Ninya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya yau ranar Lahadi 18 ga watan Agustan shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Majalisar mulkin soja da shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ta kafa tarihi wacce za ta bada damar rarraba mukamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa a Khartoum babban birnin kasar. Wannan matsaya da aka cimma ta samarwa da gwamnati wato ta samar da gwamnatin hadaka da ta hada da sojojin kasar da kuma fararen hula wacce za ta tafiyar da ragaman mulkin kasar har na tsawon shekaru uku kafin a yi zaɓen da zai kai ga miƙa mulki ga fararen hula. Yayin da bikin saka hannu kan yarjejeniyar bai dauki lokaci ba, an kwashe tsawon sauyi ana murna a fadin babban birnin Khartoum. ‘Yan kasar Sudan sun yi ta kada tutar kasar suna fadin wata kalma da ta yi fice lokacin da ake gudanar da zanga-zanga a kasar. Kalmar da suka faffaɗi ita ce madaniya, wadda ke nufin fararen hula. Bayanan da ke cikin yarjejeniyar ta jiya Asabar na nuni da nasarar da fararen hula ke yi a yunkurinsu na kafa sabuwar gwamnati. Hukumomi a Afghanistan sun ce fashewar wani babban bam da yammacin jiya Asabar cikin wani wurin bikin daurin aure da ya cika makil a Kabul ya kashe tare da raunata fararen hula masu yawa. Nan take babu wanda ya fito ya dauki alhakin kai harin a yankin yamma na babban birnin Kabul. Akasarar mutanen da harin ya ratsa da su ɗan tsirarin kabilar nan ne ta Hazara waɗanda galibinsu ‘yan Shi'a ne. Mai magana da yawun ma’aikatar harkokin cikin gida Nasrat Rahimi ya tabbatar da tashin bom ɗin, ya kuma zargi abin da ya kira maƙiyan Afghanistan da kai harin. Sai dai bai bayar da wani cikakken bayani ba. Rahimi ya ce ‘yan sanda da motocin sun ɗauka marasa lafiya sun isa wajen tashin bom ɗin cikin gaggawa, an kuma ɗauki waɗanda tashin bom ɗin ya ratsa da su zuwa asibitocin yankin. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda a garin Portland na jihar Oregon ta Amurka sun kama akalla mutum 13 a jiya Asabar. Sun kafa shingaye tare da rufe wasu hanyoyi da gadoji, suka kuma kwace makamai masu yawan gaske a kokarin da suke na kaucewa tashin hankali tsakanin masu zanga-zanga biyu masu tsauraran ra'ayin fifita farar fata da masu adawa da su da ake kira Antifa. Hukumomi sun kwace roduna da ababen fesa yaji da sauran makamai yayin da ɗaruruwan masu tsauraran ra'ayin fifi ta fararen fata da ke zanga-zanga da masu adawa da su ta Antifa suka taru a tsakiyar garin. Magajin garin Portland Ted Wheeler ya ce mutanen da ke goyon bayan yaɗa tsana ko tayar da hankali ba a maraba da su. Ya zuwa yammaci da jiya dai yawancin ƙungiyoyin masu tsauraran ra'ayin sun wato sun na masu ra'ayin fifita farar fata sun bar yankin. ‘Yan sanda cikin shirin ko ta kwana wasu akan kekuna sun hana wasu masu adawa da su sa Antifa ta hanyar da suka bi. A can kuma yankin Hong Kong kuma malaman makaranta ne suka bazama kan tituna jiya Asabar domin nuna goyon bayansu ga masu fafutuka da suka kwashi tsawon wata uku suna zanga-zangar adawa da gwamnati. Ina godiya da ƙarfin hali da nuna damuwa akan yankin Hong Kong, UK nan wani malamin makarantar secondary ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Reuters. Ya ci gaba da cewa tabbas sun nuna jarumta sama da gwamnatinmu. Malaman makarantar sun haɗa a gundumar hada-hadar kasuwanci ta yankin kafin su shirya zuwa gidan gwamnati inda shugabar Hong Kong Carrie Lam take. an shirya gudanar da wasu zanga-zanga a fadin Hong Kong a yau Lahadi. Ita dai zanga-zangar ta Hong Kong ta faru ne da nuna adawa kan wata doka da hukumomin yankin suka so su kirkiro, wacce za ta bada damar a tura waɗanda ake tuhuma da aikata laifi zuwa China domin a yi musu shari'a. Daga ƙarshe jiya Asabar, jami'an a yankin Kashmir a bangaren da ke kokarin karkashin ikon kasar India sun fara maido da hanyoyin wayar tarho a yankin Himalaya. Tun dai a farkon watan nan, yankin na Kashmir bangaren na India ya shiga rudani bayan da hukumomin New Delhi suka tura dubin dubatar dakarun su yayin da suka katse layukan wayar tarho da na wayoyin salula da ma na yanar gizo tare da karbi ikon cin gashin kan da aka ba yankin wanda mafi akasarin mazaunan musulmi ne.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sulai Mumuni Barma. Har ila yau muna tsakiyar Najeriya, musamman a jihar Plateau, inda a satin da ya shige muka ji irin rawar da kungiyoyin na kasassu ke takawa wajen kyautata rayuwar masu bukata ta musamman. To a yau, kamar yadda muka yi alkawali, za ku ji abubuwan albishir din da gwamnatin jihar Plateau ta yi tanadin su domin na kasassu a nan gaba. A dauka daga batun samar da aikin yi zuwa shirin karfafawa na kasassu gwiwa wajen neman ilimi mai zurfi, ba wai a jami'o'in Najeriya kawai ba, har da na kasashen waje. Kamar yadda kwamishinan hukumar bunƙasa harkokin na kasassun jihar ta Plateau, James Lalo, ya bayyana wa abokiyar aiki Zainab Babaji.
Kwanakin da ta wuce mun samu mun tattaro lissafi disabled na kasassu da suke Plateau, muna da shi chip a cikin takarda, mun tara shi gaba da an zazzaga an samu lissafin gaba da in za ka man san namban yawan na kasassu a kowane lungu nan a Plateau, mun hada shi chip a cikin takardu da mu publishing din shi gaba da a kimami akwai na kasassu a Plateau sai sama da 150 da uku, sama da 153 sanannen a Plateau a nan a cikin kowane lungu suna nan. Yanzu an kin duba wannan yawan namban ya hada kusan local government guda biyu a guri da yake na yanzu, shi ne ya saka muka gaya ma gwamnati yawan namban mu yanzu a Plateau ba abun wasa ba ne. Yawari, saboda haka yanzu an zo 2023 shekara zabe na gaba, to dubbacin dan takarar gwamna in bayan ne mai mu an zo an same mu an yi zama ba, to ya tabbata zai fadi.
Akwai wato na kasassu waɗanda suke bara, wani matakai kuke dauka domin tabbatar da cewa waɗanda suke bara su ma sun samu cin moriyan wannan shiri?
In kaga mutum yana wannan abu, to yanayin rayuwa ne ta kai shi ba da sun shi bane, saboda haka dole ne a nemi bangare yanda za a yi domin a samu ya samu abinda zai taimake shi, shi da karan kanki zai bar kan hanyar abin shi zai tafi. Shi ne ya saka wannan abinda muke kai kokari yanzu, shi ne saka muka je neman goyon bayan bankin dinkin duniya. Wannan bankin dinkin duniya muka yi zama tare da su domin a samu suna da bakin kuɗi a gurin, saboda haka suna yawo ko ta ina duniya suke fara cewa ai su abinda suke yi suna taimaka mana kasasu, to mu kam na kasasu a nan a cikin gida ba mu ji su ba, shine ta maka je bakin ofishin su Abuja muka kunkusa musu kofa, shine saka abin ya dame su suka ce mana to sai su yi taimako a nan, amma shi sun samu yaddan jin gwamna, mutum mun gaya ma gwamna, gwamna ya ce ya same su, sun yi magana sun gama har sun turo da wayan ma'aikatan su sun zo nan plateau sun zo sun yi bincike na sati daya nan sun koma daga babban headquarters su a America sun zo su hadu da gwamna za a yi magana saboda wannan shine farkon taimakon da bincin duniya za ta yi a plateau mu abinda muka make da farin zuciya shine gwamna ba zai taba bashe mu ba duk abinda suka zo zai shi gwamna zai yarda kuma zai amince a tabbata an yi taimakon annan a plateau saboda haka in sun zo abinda suka gama shine shirin shine za a yi abu da zai daga na kasarsu sosai ta gefen hanyar kasuwanci za a fito da shi ta gefen gyare-gyaren abubuwa da yake taimakawa kamar su wulcha da sauransu za mu bude babban kamfani a nan gurin nan yanda za a dinga yin su a nan gurin nan yanzu sanda da makafi suke tafiya da shi yanzu a nan a Najeriya babu inda ake yin shi sai an kawo daga kasan waje ne wannan a gurin mu abin kunya ne saboda haka dole ne muke so lallalle sai mun fara yin ta a nan a plateau wayanda suke wan state daban-daban za su zo suna karba a nan gurin kashi yau gwamnatinmu shine shugaban gwamnoni na arewa saboda haka dole ne zama mana nan gurin zai gwamna zai ba ta taimakon shi daga plateau har ya zarce ya shiga arewa domin a tabbata a inda aka yi fada aka yi tashin hankalin nan za a sama duba na kasasu a gurin ake taimaka musu saboda haka kafin karshen wannan wata insha Allah aiki za ta fara domin bude wannan babban gagaruman kamfani aka bude ta za zo ana gyaggyara wayan abubuwan a nan gurin nan ga su abin nan dalma da muke shan maltina da shi muke yar wannan za tattara su gaba ga jayi sandan makafin nan da shi za yi gyara zai rarrage datti daga angonmu ta fito ta shi za zo a gyaggyara abubuwa da zai taimaka mana kasa su shine wayan abubuwan da muka gani da shi kuma walban da su kawo taimako sosai da za a taimako daga gefen makaranta da kuma gyare-gyare hanyoyin zuwa shigan makaranta da sauransu duka ba da sanannu saboda haka akan wannan shine ya saka muke kokari yanzu domin muka yanda za a bi ta wayannan to mai zama mana albarka a kasan mu dubba su masu jin wannan su sani cewa yau dubba kin na kasasu da yake nema ya tafi karatu kowane university yanzu an ka riga ka applying ka tura ko ka zo mana da shi nan gurin nan da mu rubuta musu saboda mu riga mun shiga hadin hannu tare da su to mun tabbata an ba da admission ma na kasan su tafi karatu saboda ba za a zauna a gida ana ta kuka kawai ba a fita a tafi karatu in an samu takaddan shine da a fita a kuka mai hujja lokacin da takadda hannu sai kukan lalle dole yan bada aiki saboda samu a tama a jabiyar bukata muna roƙon Allah Allah ya sa wata rana za ku ga mutum daga sase yana zama gwamna
wannan wata bill da shi Baba Buhari ya sa hannu kana ganin kaman an fara aiwatar da wannan doka
wannan doka da Buhari ya saka hannu akai ya ba mu ya canja mana rayuwa gaba ɗaya yanzu haka a Najeriya ya saka mu yanzu duk wanda ya gan mu yanzu wanda ya gan mu har ya rena mu to yana yi a hakin aljihunshi saboda yau duk wanda ya wulakanta na kasance yau doka ta ce in har an kai kara sai ka biya 100,000 idan an kuma babban kungiya ne kamar makaranta ko wuri ta wulakanta na kasance to sai ta biya mishi miliyan ɗaya saboda haka yanzu na kasa su da kuka gansu a bakin hanya yanzu sun zama koyi sai a rike a hankali in ta fadi in ta fashe ki ta zama damuwa saboda haka a cikin wannan doka ta ce duk bakin organization na gwamnati shi ta tabbata 5% na ma'aikatanta an ba ma na kasa su wannan abun da yanzu mu muke son mu kama bill din mu kenan yanzu za mu daura dan mara yanzu da duk bakin agency na government na federal government su kenan nan a plateau za a dudduba sai mun zama tare da su to ma a samu a tabbata an bi wannan doka in ba su yadda ba sai mu je mu hadu a kotu
to daga ƙarshe duk da yake na samu wato ayyuka masu kyau da ake a nan gurin akwai matsalolin da suke fuskanta
gaskiya abin da yake dan ba mu zafi kada wani lokaci kudi shine komi saboda haka akwai abubuwa da yawa da muke ta shi muke da ne za yi da zai taimaka maka san akwai wani program da muke tun masa kai wanda yanzu da mun fadna da duk gidajen abinci domin a tabbata cewa na kishi in ka tafi gurin naira 50 kai dai zaka biya a baka abinci mai kyau kace sauran kudin abincin gaba da za da mun da shi ne kun da mun biya saboda abin da muka gane shine akwai wayansu suna samun ciwo kala kala ciwon typhoid da sauran su saboda abinci da bashi da kyau saboda haka muke so mu bi wannan tafiya mun tabbata ana samun abinci mai kyau lafiya shine uwar jiki
masauraro nan zamu ja burki a shirin na kasa ba kasawa ba a yau sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya yi yanzu kam a madadin kwamishinan hukumar kyautata rayuwar na kasassun jihar Plateau James Lalu da wakiliyar muryar Amurka a Jos Zainab Babaji da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku mu ne lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka baiwa ku jama tambaya nike da ku jama tambaya nike da
ni kira aslaya ne ina kira ne aiki ina je san na haka I was thinking like it's almost in the salsa. Yeah, I won't. I'm strong. Today I said, what's the father of the beauty? We have been telling the salsa. Thank you, Ryan. Thank you, and then you can even tell me to that. Thank you, and she's like, you can't dance with that. And repeat. Here, I'm so serious with you on the love. Thank you, and call it that.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya yada zango a garin Misau na jihar Bauchi inda wani magidanci ya yi wa kawar Elsa ɗan shekaru 13 ciki bayan ya shafe kusan shekaru 2 yana yi mata tyadi. To tunda iyayen yarinyar nan suka gano halin da Elsa ke ciki suka fara bin hanya suka nemi taimakon limamin garin da kungiyar Hizba da kuma lauyoyi da nufin ganin an yi ma wannan yarinya adalci amma har yanzu ake jan kafa. Ga bayanin da uwar yarinyar ta yi wa wakilin Abdulwahab Muhammad.
Wannan yarinya yar ruwan sa ne kuma tun bata ji shekara kuma take hanuna. Sardiya ba wanda wallahi ba mu mata ba. Sai yaro ya zo ya yaudare mu yana kusa da mu yana shago. Ya zo ya yaudare ta in ko ba mu da wallahi da ba mu san ko me yake faruwa tsakanin mu da ita ba. Wani kuma bai taba gaya mana me yake faruwa da ita ba. Amma ta idin da ta gama sakar firamare sai ya ba ta yaji makaranta yi mata dinki sai ya hana ta fada sai ta zo ta kawo mun ta ce mamanta ne ta mata ni bai na ce mamanki ta niki ta ce mama na ne ta mu ashe wai ya hana ta fada ne akai in ta fada za a tuna mata asiri to akwai yar uwarta wanda suke tare gida ɗaya suke makaranta ita ma za a rabu sunanta sai turo ita wai na sai a mata kamun sai a mata kambas ne sai nake a je a kira mun shi tunda tsakanin mu da shi dan lungu ne wajen shagunan sa kuma tsallake ne gidan su na kira shi nake ba zai waye ce na am nake ni ya hadin ku da zara ku ka mata dinki sai ce wallahi ya taimaka mata ne tsakani da Allah guest din su dai da kafarsa da kaka ai ba shi da abin da zai dinka musu shine yanzu sai dinka musu kawatta ne suna ta zai dinka musu sai nake son ta ne kake yi sai ce haba yaushe ma kuma an ta isa wannan yarinyar har na suta suna kawace da yarinya ta shi yasa na taimaka na mata dinki nake to muna kokarin mata dinki kai ka taimaka da ne gida na zo sai na nuna mata sai nake kaji abin da babu ne sai har ma suka dauko ta kalli tattafai ya dauko sai ya bayo mai gida na mata godiya tunda kusa suke wajen kaman wajen zaman su dai baran dadiya shi yana dinki shi kuma yana dinki riga ne irin na shi ne sai babban nata daga baya suna nan in ba mu san duk abin da yake faruwa ba sai kawai rannan ni na je mishi ajiya ma kauye kawai sai ashe mutanen da suke biyan su suna ganin su kullu ko aikin ta muka yi ko islamiya ce ta zo zai aike ta ita kuma ta kada ce mun a'a yana aikin ta ba balle ma an ce in kira shi in sake masa magana tunda ku sani to mutanen yan anguwa tsakanin mu fada nisa da su ko aikin ta muka sai ya kira ta mutanen nan sai suka yi ta aikin su sai suka biyo ta suka ga lungun da take sai suka ci amu antin ta sai suka ce wannan antin wannan yarinya da kuɗi ta ce in kanwata ce a hannun ma'aifa na ma suke suka ce to ga wani fa yana yaudaranta ya daɗe yana shiga da ita lungu sai ta ce don Allah don annabi duk sa'ilin da kuka shiga suka shiga don Allah ku yi magana to ya kira ta ta shiga mun aike ta ya kira ta ta shiga sun sa sakata sun rufe sai suka mata waya ita tana kokarin zuwa Kano ma ko riganta ba ta da dauki babban hijabin ta ta saka sai ta kira yaro na ma'aikacin asibiti sai suka je suka samu gida a kulle suka tura gida a kulle sai suka samu kaninsa dama suna ginin mishi da kaninsa a jere sai suka samu kaninsa suka ce ha tambo kaga yarinya ta shigo anguwan nan sai ya ce ai yarinyan nan ta da ita na shiga anguwan nan amma ban san gidan da take shiga ba sai suka ce wannan ba mashin din ba bai wani sai suka ce mashin din ba bai wani da kaninsa da yaro na da ita yarinyar tawa da yaron da ya hau sau bai yi gallaka in ji buɗe sakata suka shiga sai suka je suka same shi ya kebe da ruwansa da shimfiɗin su ya kebe dan gurin ya rufa yana kiran ta ashe a gurin yan anguwa suka zo suka yi kallo yaro na kamar ya dan cirma abun duka suka ce ai da kar ka taba shi tunda kari mun riga mun yi abun nan din sa mun ga ya muku kawai sai dai ku tafi da shi go hukuma to da suka tashi suka tafo da shi gida eh yace kana zina da ita in ji yaro na aka kira babban sa limamin anguwa kenan dan kuma uwan sa shi ma aka kira su gida aka zo aka zanna tunda tsakanin mu kan hanya ne tsakanin mu tsallake ne suka kira shi aka zo aka taru aka danna ne ba ina nan ma na je kauye sai na zo na tagan labari aka kira shi ba zai yace na am kana zina da yarinyar ne yace ina zina da ita sau nawa yace shi bai san ma aka ne yake zina da ita ba sai ga fasiya a gaban babban sa sai yara na suka ce to tunda ka bata mata rayuwa tana islamiya tana boko ka bata mata rayuwa yarinya karama ka bata mata rayuwa ke yanzu kin kai wata na mutu yana bibiyan ki tace ya kai shi shekara biyu yana bibiyan ta sai suka ce to tunda ka bata mata rayuwa lalle lalle sai ka aure ta sai yace ya amince zai aure ta a gaban babban sa aka yi limamin anguwan ne kuma kan uban sa yace ya amince yace ina son ta ke zara yayin suka tambaye ta sai tace ina son sa sai ce to dan ne za a daura sai ka kawo sadaki babban sa yace sai ka kawo sadaki sai ce zai kawo sadaki da mangari ba aka yi ba aka tafi gun yan hizba gun yan hizba aka zanna abun yan hizba suka tambaye shi yace yana zina da ita ana zina da ita ina zina da ita to kuma ga ta yarinya ne to dai shi dai dan hizba ne babba shi dai abun nan yake islamiya ne kake janta gun ko ne dai suka mata dai hukunci a gurin abu kaman ya tafi sai yace sati fudu zai kawo kudin sadaki sai suka ce to ku kawo a je a madajis da aka je aka yi tes da ta yarinya karama ne aka je aka je ya bada kudi aka yi tes sai aka ce ai ma abunan dinta ta samu karamin ciki a lokacin to abu kaman zai zanna dai kawai sai suka zo suka fi karfin mu a gurin yan hizban nan wallahi abokaninsa har yanzu kuma ake fama gashi ciki yanzu dai mu dai a fatancen mu ko yayi bakwai ko yayi takwas ba ana fama koyi nan je sai ce wai sasantawa tun ko ba su taba turo wani dan uwanki maganar sasantawa ba
to su
gashi ba za ta iya haihuwa ba gashi yarinya ce wallahi
naji an ce yar shekara 13 ne ko
yar shekara 13 ne ga nan ta tsoniyan ta na makaranta da komai in ya daura ma yayi dai dan watanin da ya daura a kai
to su
ne ma
to su irin hizbin sun ce su ba za su ci gaba da bin diddigi ko kuma neman haƙƙi a hukunta wanda yake da laifi ba ko kuma menene ake ciki
wallahi idan aka je in ga a maka gaba ɗaya sai suka dauke hankalin mutumin nan ya dauko ya ci masa mutunci a gaban yara na amma gaba ɗaya din suka je abokanan su akai kotu ne 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 kawai yanzu ana cikin kotun ne ma mata ƴan abin nan din ƴan fawon su ne kawai ina danne sai ga su sai suka ce sun ji labari abin kama da yarinya wallahi kujeran da na ba su irin kujeran da na fito da kujera yara sun ɗan mana fitari kujeran zama sai kawai ta zo ta zuba hannu tana kallon su sai suka ce ai su sun ji abin da yake faruwa a gidan nan amma su ba su taɓa ji ba sai jiya sai na ce me yake faruwa suka ce ba yarinya a gurin ke na ce ai da kana ma tana tsaye tana kallon ku shi ne suka danta suka yi salati suka ce biyaye ba ku yi ɗauki hukunci ba na ce wallahi hukunci tun a gida ya ce zai ba da sadaki ya je can babban sai sa hannu su baban ke sa hannu akan zai ba da kuɗin sadaki kawai sai suka yaudare shi wai shi akan mai karye mai karye yadda wai akan karye yadda kuma kullum haka dai sai ya ce wai sulhu ake nema mun ku ba wanda ya taka wallahi ya zo gidan nan ya nemi sulhu tsakaninmu da su.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji bayanin yarinyar kan wannan lamari da kuma yadda talauci ya hana a maida hankali kan halin da take ciki. Kafin nan a madadin wakilin Abdulwahab Muhammad da ya bada gudunmawa ga nasara wannan shirin da kuma Chibashiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke ashe mu maza ba da.
Kuma dalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.
I'm gonna make you mine.